Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25/31 da kuma 49. A jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM, Niya da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A Ghana kuma ana jin mu ne a Alpha Radio ta birnin Kumasi. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Yau Alhamis 24 ga watan Janairu shekarar 2019. Zahra Amin Fage ce tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aiki daga dan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai.
Babbar takarar shugaban ƙasa a zaben Najeriya na wannan shekarar ta fice daga takarar. Karshen ta shugaba Donald Trump ya ce zai jinkirtar gabatar da jawabinsa na halin da ƙasa ke ciki har sai bayan an bude ma'aikatan gwamnati kamar yadda 'yan Democrats suka nema. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kashedi akan irin bala'in da za a afka a ƙasar Venezuela idan manyan 'yan siyasar ƙasar ba su yi sulhu a tsakaninsu ba.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa a Najeriya ana ci gaba da samun ƙarin bayanai dangane da harin da 'yan ƙungiyar Boko Haram suka kai a garin Gaidam da ke jihar Yobe.
Kawai mutane suna zazzaune da ke kasan jiya kasuwa, ana tsakiyar cin kasuwa.
Kasuwar Gaidam
da ga ana gasunan ana kuma dama kusan ɗabi'ar garin ne saboda yawan zaman rashin lafiyar nan abu kaɗan sai ka ji an ce gasunan ana gudu.
Bayan haka muna tafe da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawwa Umar za ta gabatar, amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum. Babbar takarar shugaban ƙasa mace ta Najeriya ta janye daga takarar zaben shugabancin ƙasar don taimakawa wajen hada hancin sauran jam'iyyun siyasa don yin adawa da manyan jam'iyyu biyu na ƙasar. Obi Ezekwesili ta sanar da cewa za ta janye matsayin 'yan takara ta jam'iyyar Allied Congress Party of Nigeria ko kuma ACPN a takaice a cikin wasu sakonnin da ta saka a shafinta na Twitter a yau Alhamis. Ita dai Ezekwesili wata tsohuwar minista ce a Najeriya kuma tsohuwar shugabar Bankin Duniya ce. Ta ce ana buƙatar maye gurbin shugaban Muhammadu Buhari na APC da kuma babban adawa 'yan jam'iyyar Democrat. Ezekwesili tana cikin ɗaya daga cikin 'yan takara 73 da ke takara a zaben shugaban ƙasar da za a yi a Najeriya a ranar 16 ga watan Fabrairu mai zuwa. Amma da yawa suna ganin zaben takara ce kawai a tsakanin shugaba Buhari na APC da Atiku Abubakar na jam'iyyar adawa ta PDP. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai jinkirta bayar da jawabinsa game da halin da ƙasa ke ciki na wannan shekarar har sai bayan da shi majalisar dokokin sun warware rikicin da ya kai ga rufe ma'aikatan gwamnatin tarayya. A jiya Laraba ne Trump ya yi bayani a shafinsa na Twitter cewar ba na nema wata hanya daban na gabatar da wannan jawabin illa majalisar dokoki. Jawabin sotu saboda babu wata hanya da za ta yi gasa da tarihi, al'ada da muhimmancin majalisar. Da farko jami'an fadar White House sun ce sun fara neman wasu wurare na daban na gabatar da wannan jawabin waɗanda suka hada a gaban wani gangamin taron lecture, amma sun ce abin zai danganta ne akan ko dakatarwar ma'aikatan gwamnatin za ta ci gaba. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yanzu kuma a yau Alhamis ne bangarorin majalisar dokokin Amurka din za su gabatar da wasu ƙudurori biyu masu kishi da juna akan kawo ƙarshen rufe ma'aikatan gwamnatin da ke shiga wata na biyu. Amma ana kyautata zaton ba ko ɗaya daga cikin ƙudurorin da zai samu nasara balle har ya wuce ya kai teburin shugaban Donald Trump don ya sa mishi hannu. Daya daga cikin kudurorin da za a kada kuri'a a kai shi ne wanda 'yan jam'iyyar Republican suka shata da ya hada da dala biliyan 5.7 na kudin da Trump ke nema don gina katangan akan iyakar Amurka da Mexico. Kuduri na biyu da majalisar dattawa za ta jefa kuri'a a kansa kuma shi ne wanda 'yan jam'iyyar Democrat suka shata, inda suke neman a bude ma'aikatan gwamnati su ci gaba da aiki daga yanzu har zuwa rana 8 ga watan gobe na Fabrairu. Sai dai kuma wannan kudurin bai hada da bayar da man kudin da Trump ke nema ba don gina wannan katangar tashi. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres yana gargadin cewa halin da ake ciki a kasar Venezuela zai iya juyewa ya koma wani babban bala'i idan manyan 'yan siyasan kasar ba su cimma yarjejeniyar sulhu a tsakaninsu ba. Rikicin kasar ya kara muni ne a jiya Laraba bayan da shugaban Venezuela din Nicolas Maduro ya sanar da soke dangantakar diplomasiyar da ke tsakanin kasar shi da Amurka, saboda sanarwar da shugaban Donald Trump ya bayar na cewa shi dan adawa Juan Guaido yake dauka matsayin halattaccen shugaban rikon kwariyar Venezuela. Guaido, kakacin majalisar dokokin Venezuela, ya bayyana kansa a matsayin shugaban rikon kwariya ne a yayin da wata babbar zanga-zanga da aka yi a jiya. An soma bayyana karfin gwiwar cewa watakila za a samu wani gagarumin ci gaba a kokarin da ake yi na cimma yarjejeniyar sulhu a tsakanin Amurka da wakilan kungiyar mayakan Taliban na Afghanistan da ke taro a Qatar, wanda watakila zai kawo ƙarshen yakin da aka share shekara 17 ana yi a ƙasar Afghanistan. Tun ranar Litinin aka koma wannan taron, inda wakilan Amurka ke ƙarƙashin jagorancin wakilan Amurka akan Afghanistan din, Zalmay Khalilzad, tare da wakilancin jami'an kasashen Pakistan da Qatar din. Yayin da aka shiga rana ta hudu da soma taron ne, wasu kafofin suke gaya wa gidan rediyon nan na muryar Amurka cewa sashen biyun na samun gagarumin ci gaba a kokarin da suke na cimma matsayin kan wasu muhimman batutuwa.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. A jihar Yobe, arewa maso gabashin Najeriya, wasu da ake zaton 'yan kungiyar Boko Haram ne suka kai hari a karamar hukumar Gaidam a jiya Laraba da misalin karfe 5:30 na maraice. Wakilin muryar Amurka Haruna Dauda Biyu ya aika mana da rahoton.
A jiya da misalin karfe 5:30 na maraice ne da wasu da ake zaton 'yan kungiyar Boko Haram ne suka kai hari karamar hukumar Gaidam da ke jihar Yobe a shirin arewa maso gabashin Najeriya, inda suka dinga cillawa wajen kasuwancin mutane wuta da kuma kai hari kan sansanonin sojan da ke wannan gari. Wannan hari da yana zuwa ne bayan kwana biyu da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kawo jihohin Borno da Yobe, wanda ya ma jaddada wa al'umman jihar cewa zai ƙoƙarin kada inganta tsaro a waɗannan jihohi. Harin da jin dai ya sa mutanen wannan gari kwana ido buɗe, ganin cewa waɗannan maharan sun zo sun yadda suke so, su kuma fice su kai tafiyarsu. Inda ma wani bayanai ke nuna da cewa ɗaya daga cikin 'ya'yan kungiyar Boko Haram ɗin ya zo ya ɗauke mahaifiyarsa tare da ƙannensa guda biyu mata, wanda aka ce ɗaya daga cikin an ma yanke mata ranar biki. Sai dai har zuwa wannan lokaci da nake aiko da wannan rahoto, babu wani bayani daga wajen jami'an sojan game da wannan sabon hari da aka kai garin na Gaidam. Na dai zanta da wasu mazauna garin ta wayar tarho, wanda kuma suka shaida mini irin abubuwan da wakan a yammacin jiya kamar haka.
A garin ma abin da ya faru a Gaidam tun misalin karfe 10:00 ake bada information Boko Haram za su yi go. Ba dauki mataki a bilji, an gani mutane bilji sun gansu masu gudu gari kasuwa karfe 4:30 kasuwa ta wargaje gaba ke kasuwa ta Gaidam.
Jiya kuma kasuwar Gaidam ko?
Jiya kasuwar Gaidam Laraba kenan.
Haka.
Sojoji babu sun gudu gaba ke jinsu. Annan suka fara kone suka fara cin suka gama da bare. Suka yi ba cikin gari suka ringa kewa da motar suka amintar da sojoji suka yi aure suka kabara a kai.
Su yaran Boko Haram din?
Su yaran Boko Haram.
Ku kun gansu a cikin gari da idanunku?
Na masu kaje suka cinna masa wuta na suka yi soja bakin suka ta da amintar zana su a tsabe.
Amma kamar sun taɓa mutane ne a cikin garin ko kuma wannan soja kaɗai?
Ba ga yadda ba su taɓa kowa ba. Sun kake sun harbe sojoji, sun kake sojoji guda biyu, sojoji sun ɗauki gawar. Sai ɗan bako ɗaya, ɗan bako haram ɗaya da ya zo da uwarsa da ya ɗan nasa guda biyu.
Ya ɗauke su ko ya tafi da su?
Ya tafi da su, ya tafi da su. Da uwarsa ɗaya da ɗan nasa guda biyu.
Shi ɗan gari ne?
Ɗan gari ne, ɗan Nefa.
Ƙoƙon nan su guda biyu mata ne ko maza?
Mata ɗaya masu wani kwana goma sha hudu mata aure, ɗaya masu wani kwana goma sha hudu za mata aure. An yi bai kwanta man gama.
Yawwa ka san abin da ya faru, kawai mutane suna zazzaune da ke ka san jiya kasuwa ana tsakiyar cin kasuwa.
Kasuwar ga idan
ɗaya. Da suka ji ana gasunan gasunan ana kusa dama kusan ɗabi'ar garin ne yanzu saboda yawan zaman rashin lafiyar nan abu kaɗan sai ka ji an ce gasunan ana gudu. Wani kafin mutane ma su rufe shagonsu har sun fara jin harbe-harbe. Suka yi gudu dai aka rufe shaguna dude wanda yake kusa da gidan shi ya shiga. Wani ma zai iya ƙarasa a gidan shi ba wani waje ya samu ya fake. Da suna shiga gida sai aka ji harbi ya tarwatse fa gari. Can sai ga kabbara Allahu akbar Allahu akbar. Can sai kuma suka fara ganin wuta ta tashi to akwai babban shago da suka kone kaya. Shagon da aka ce kayan shagon zai fi miliyan 10 sha sun kone shi gaba daya.
A cikin garin Gaidan ne.
A cikin garin Gaidan a nan bakin tasha wajen tashar da Masar. Suka je nan Polytechnic nan ma sun kone motoci da dan wani bangaren admin office haka. Sannan INEC ma wajen INEC nan ma tsakanin. Sannan kuma mun samu sun harbi ma motar Igwa ta soja. Ina ga soja ma ya rasu. To dai da sauran abubuwan dai ba daɗi. To mu su bangaren sojojin ne ba mu san gudunmawar da suka taka ba. Wannan dai shine abin da ya faru a garin Gaidan. Yanzu kamar garin Gaidan ga gwamnanmu nan. Ga Senate ɗinmu ga House of Assembly ga duk sun eba iyayensu a garin. Mu kawai in abu ya samu talaka daga talaka sai talaka gashi.
Kusan kimanin watanni uku kenan ake ci gaba da samun hare-haren 'yan ƙungiyar Boko Haram. Wanda wani lokacin akan kai kan jami'an soja ne, wani lokacin ma akan kan jama'a ne wanda basu je basu gani ba. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Gaida Haru da Dauda biyu. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogonmu ya ce karfe 11:12 na safe ga shirinmu na gaba.
Lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako, za mu yi magana ne akan ciwon haƙori. Ciwon haƙori ciwo ne da ke addabar mutane da zugi mai raɗaɗi a cikin haƙori da kuma dasashi. Kuma ana yawan kamuwa da shi ne sakamakon datti ko ruɓewar haƙori. Ganin cewa ciwon haƙori ya addabi jama'a da dama, inda sanadiyar hakan yakan sa jama'a da dama su rasa haƙoransu, ya sa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya samu ganawa da wani ƙwararren likitan haƙori, Dr. Mustapha Ɗanjuma, da ke aiki da ma'aikatar lafiya ta gwamnatin tarayya a sashen kula da lafiyar haƙori. Likita, barka da warhaka.
Barka kare.
Ku za ka yi wa masu sauraron mu ƙarin bayani akan ciwon haƙori da kuma rabe-raben su ko kuma in ce nau'ikan ciwon haƙori?
Ciwon haƙori yanayi ne wanda mutum yake samu, wanda yake da za ka ji mutum yana samun zafi akan haƙorin shi ko a kan dasashi, kuma yakan gigita mutum sosai, yakan sa mutum zazzabi, yakan kuma sa mutum ya samu rikicewa matuka. Ciwon haƙori ya rabu bisa abin da ya kawo ciwon haƙori. Akwai ciwon haƙori wanda yake yana samuwa ne sakamakon kogo da aka samu a jikin haƙori, a jikin haƙori, wanda yake a hankali zai dinga ci har ya je ya taɓa sashen haƙori wanda yake da jijiyoyi a ciki da kuma masu kai saƙo ƙwaƙwalwa. To wannan idan ya fara haka nan mutum zai dinga samun ciwo a hankali, sannan kuma mai ɗanɗan matsakaicin zafi da sensation, sannan zuwa ɗan lokaci kaɗan mutum zai dinga samun ko da iska ta shiga a bakin shi za ga yana samun ciwo matsananci, ya ci gaba sai ka ga ana samun kumburi. To wannan da ba. Akwai kuma ciwon da ake samu na dasa shine ke kawo ciwo, zaka ga kwayoyin cuta sun shiga saboda rashin tsafta ko ka samu canji na sinadaran jikin mutum, shi ma yakan sa dasa shin mutum ya dan kumbura ya kuma fara ciwo. So duka dai dasa shi da shi kan shakori su suke haɗuwa su kawo ciwon haƙori.
A bayanin ka ka nuna akwai ma ciwon haƙorin da rashin tsafta ne yake kawo shi. To shi wancan na farko da kai bayani wanda zaka ga kogo a haƙori, shi me ke haddasa shi?
To abin da yake kawo kogon haƙori shi ma a ƙwayoyin cuta ne, amma kuma yakan haɗu shi ma da rashin kula sosai, misali wajen tsafta da wajen goge baki da man goge baki da brush. Idan mutum yana cin abubuwa kaman abinci masu zaki a bakin shi, musamman wanda suke makalkalewa a jikin haƙori, wato muna kiran su refined carbohydrates, wasu suna iya makalewa kaman su sweet cake da sauransu irin waɗannan abubuwa, to zaka tauna su kuma za su makale. Dai kin san shi kan shakori a matauna din inda yake, abin da zaki ga cewa ba wai yana da smooth ne haka ba, zaki ga cewa akwai dan corrugations a cikin haƙori wanda yake taimakawa wajen nika haƙo abincin ka, abin nan haka yake. So zaka makale, after idan ya makale baka kula ka kuskura baki da kyau ba, ko baka yi brushi musamman da daddare kafin ka kwanta barci, waɗannan sauran abincin da mutum ya ci, akwai normal ƙwayoyin cuta da suke a bakin mutum wanda yake su za su zo su ci wannan abincin su fidda najasa daga jikinsu, wanda yake wannan zai iya koyi ma haƙori illa ya sa shi ya taushi bayan wannan farin haƙorin da muke gani a bakin mu, saboda ya fi komai ƙarfi a jikin mutum. To amma idan aka samu su waɗannan ƙwayoyin cuta suka ci wannan abincin, sannan kuma suka fidda najasa a jikinsu, acid ne suke fitarwa, shi kuma wannan farin haƙorin za ki ga kaman abu ne wanda yake da property na metal. So waɗannan shi zai sa ya narkar da waɗannan sinadaran da suka sa wannan farin da yake kike gani a haƙori, zai sa ya narkar da sinadaran da suke sa mashi ƙarfi sai ya taushi. So idan ya taushi din nan, waɗannan ƙwayoyin cuta za su iya komawa su kuma su ci wannan abin mai taushi din. To a haka ana yi, za ga mutum ya fara jin yana jin in abin mai sanyi ya shiga bakin shi zai dinga jin sanyi yana dan cizon shi, ko ko idan iska ta shiga haka zai dinga ji, a hankali in kuma bai dauki mataki ba sai kaga ya zo yana jin zafi sosai in mutum bai kula sosai ba. Sai yasa ake so dai gaskiya idan ka fara jin sanyi sai ka zo asibiti domin a duba a ga menene ainihin yake faruwa, sai a maka abin da ya dace. Idan mutum ya toshe hannu sosai, lokacin da zai za ga jijiyoyin kai sako da jijiyoyin kai jini su riga sun tabu, karshen ta sai ga ana maganin cewa sai an cire haƙorin, saboda mutum shi ma ya samu sa'ida a ciki. Amma idan mutum ya dauki matakai sosai, yana zuwa wajen likita ana duba ana bashi shawarwari, idan an ga alamu ai dauki mataki da sauri, saboda kada abin ya kai inda ba a so.
Kai bayanin cewa akwai wasu ƙwayoyin cuta a baki, su waɗannan halitta ce ko kuma me ke haddasa waɗannan ƙwayoyin cutan da za su zo su ci wani abu ko kuma abinci da ya makale a haƙori har su haifar da najasa?
Generally ƙwayoyin cuta a bakin mutum halitta ne, kowane mutum yana da su, suna nan species din su. Akwai waɗanda suke iya kawo cuta din, akwai kuma waɗanda su suna ma taimaka maka ne wajen kare bakinka da kuma taimaka maka wajen sarrafa ma abincin da zaka tauna. So idan aka samu mutum wanda bashi da tsafta, so za su sa waɗannan waɗanda suke ƙwayoyin cutan da suke da hatsari a baki za su dinga ƙara yawa har su kai lokacin da za su yi mashi ainihin haƙori da kuma shi dasa shi illa. Saboda haka kula da tsaftan baki shine kashin bayan kariya ga ciwon haƙori da kuma ciwon dasa shi.
Likita, akwai bambanci ne tsakanin ciwon haƙori da kuma ciwon dasa shi?
To ai kin san da haƙori da dasa shi su ne muke kira dental tissues. A gaskiya shi bature bai bambanta su ba, ba za a ce only teeth ba. A haƙori shi ne wannan wanda ke gani fari din nan kuma a waje, amma a ƙasan shi ya fi tsawo ma yana cikin ƙashi. Shi wannan ba zai iya aiwatar da komai in ba tare da wannan halitta ta dasa shi wanda aka yi, wanda shi yake rike shi a wuri daya, dasa shi yake taimaka mashi wajen samun sinadaran da zai ƙara ma haƙorin karsashi da sauransu. Yawanci abin da zai iya kawo maka ciwon haƙori to zai iya kawo illa ga dasa shi. Idan haƙori ya samu matsala har ya huda ya je ya samu wani wuri da ake kira pop chamber da turanci. To wannan pop chamber din zai lace zai sauka kasa. Kin ga jikin mutum zai so ya cire wannan abun. To amma ba zai iya cira ba saboda yana a cikin wani wuri ne wanda yake rufaffe. Sai ga mutum sai kaga dasashin shi ya kumbura. Saboda kwayoyin cuta za su zo su hadu da kwayoyin da suke su ma suna kariyan jikin dan adam za a samu rikici tsakanin su. So har kaga dasashin mutum ya kumbura daga nan sai kaga ya yi ruwa har wata sa'a sai an yi aiki an yanka an cire ruwa din an cire wannan system sai kaga mutum ya samu lafiya. So actually da shi dasashin da hakorin suna tafiya a dan juma ne da dan jummai.
Suwa suka fi kamuwa ko kuma barazanar kamuwa da ciwon hakori a cikin mutane?
Zai yi wahala ka fito ka ce ga bangare na al'umma da suka fi saurin kamuwa da ciwon hakori. Ya danganta ga irin kula da aka samu. Amma a likitance yara kanana su hakorin su ba shi da karfi kamar na manya. Saboda haka za su ifi samun saurin samun attack daga kwayoyin cuta fiye da manya. Saboda manya nasu ya riga yi karfi akwai resistance. Sannan hakorin yara musamman in suna dagowa za ka nan da nan in ba a samu kula ba za ka samu. Da yawan su ga sun girami sun cinye yaro yana samun zafi da abin da wasu ya ga an zo an cire amma dai wasu za su fito permanent one. Ainihin wannan wanda muke kira milk seat wanda su sukan fito tun daga wata shida haka kuma su fara fita bayan shekara shida zuwa shekara bakwai suna fita wasu kuma suna fitowa a lokacin permanent. So su waɗannan haƙoran su ba su da ƙarfi kamar haƙori wanda suke na dindindin wanda suke fitowa. Za ki samu waɗancan su guda ma 20 ne amma kin ga waɗannan wanda zai fito miki permanent su wajen 32 ne. So su da kika suna da ƙarfi sosai wanda za su iya abin nan. To amma duk da haka idan aka samu kula da kyau sai kaga yaro ya har ya fidda haƙorin shi babu matsala. Na biyu kuma za ki iya samu a cikin manyan mutane wanda ba su kula da tsaftan baki da sauransu. Za ki ga suna yawan ciye-ciyen zaki musamman abu mai makalewa a jiki kamar su sweet su chocolate da sauransu. Ba sa yawan yin kuskure baki da ruwa kuma ba sa yin broshi da daren za su kwanta. Za ki samu cewa akan samu wanda suke kamuwa shi kuma da ribewan haƙori kenan ma to abin da kira dental caries. Haka kuma in kika samu mutanen da ba sa kula da shi kanshi tsaftan bakin sukan yawan samun abin da ake kira bubu gum bleeding in sun ka taba ko da alwala suke misali za ki ga cewa jini na fitowa. To wannan rashin tsafta yakan kawo a gaskiya. Akwai bincike da aka buga wanda aka nuna cewa mutanen da suke zama a ƙauyuka wato wanda suke zama a karkara sosai su sun fi kamuwa da ciwo da ya shafi dasashi fiye da ciwon wata da suka shafi shi kanshi haƙorin. Kuma haka aka samu mutanen da suke zama a cikin birane su suka fi kamuwa da ciwo rami a haƙori domin saboda yanayin irin abincin da suke ci. Wannan yana nan kuma haka ne in mutanen wanda suka yi aiki a karkara suka samu kansu na aiki a birni za su ga cewa a birni sun fi samun mutane da suka zo suna neman a yi musu ciko ne suna da kogo da sauransu. Wasu kuma za ki ga a ƙauye wani ma zai zo haƙorin shi duka suna ma sun riga suna rawa ma kawai kamar za su fita da kansu. Gwamnan da ka taɓa za ka ga yana jini da sauransu.
Ta yaya ya kamata mutum ya kula da haƙoransa domin gujewa daga kowace matsala ta haƙori da ka iya tasowa da kuma irin kaga haƙori ya canja launi yayi ruwan ɗorawa ko kuma baƙi ko makamancin haka?
Alhamdulillah kamar yadda na faɗa kula da tsaftan baki shine ƙashin bayan kariya da cututtuka na haƙori. Banda wannan musamman yara masu tasowa dole sai an kula da abinci a ba su abinci mai gina jiki wanda yake da duka abubuwan sinadarai da ake bukata musamman sinadaran vitamins da kuma proteins su gina jiki wanda za su kuma taimaka wajen gina haƙori da kuma sauran gaɓoɓi na bakin mutum wanda suke taimaka ma haƙori. Idan yaro bai samu abinci ba kwarai da gaske za ka samu cewa yana da matsala wajen haƙoransa. Za ka ga cewa development ɗin haƙorin an samu matsala wajen gum tissues ɗin shi. Na biyu kuma dole mu kasance mutane suna zuwa ganin likita aƙalla sau biyu a shekara. Mutum ya je asibiti a duba haƙorin shi ba shi shawarwari
ko da haƙorin baya ciwo
ya kamata mutum ya ba shi shawarwari kuma a wanke mashi haƙorin a sassa magunguna wanda zai ba shi kariya na wata shida. To bayan wata shida kuma ya ƙara kuma wato in mutum yana haka za ka ga cewa koda akwai ramin da shi bai sani ba, shi likita zai sani, zai duba ya gani, ya ga yaya za a yi ya mashi abin da ya kamata.
To masu sauraron mu, kada da ku sha'afa, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Yau kuma sai a gafarce mu domin lokaci ba zai ba mu damar amsa tambayoyinku ba. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato
Dr. Mustapha Danjuma Abubakar,
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya.
To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Ahmadu Abacha Macina Yubi. Yace ina kira ga ƴan uwa na al'umman Najeriya da mu gudanar da zabukan kasar mu cikin kwanciyar hankali bisa cancantar dan takara ba wai dan kudinsa ba. Kada mu kuskura mu biyewa bara gurbin ƴan siyasa dan tada tarzoma lokacin zabe. Ta haka ne kawai zamu samu shugabanni na gari da ci gaba mai ma'ana a kasar mu Najeriya. Gyara kayanka dai bai zama sauke mu raba ba. Shi kuma Abbas Baffa ta leɗe jihar Bauchin Najeriya cewa yayi assalamu alaikum sashen Hausa. A yau ina son ku bani dama na yi kira ga gwamnatin tarayya haɗi da ƙungiyar jami'o'in ƙasa ta Najeriya a kan su dubi wannan lamari na tafiya yajin aiki da suka tafi. Duba da yadda yajin aikin ya kawo babban gibi a zangon karatun ɗalibai. Da fatan gwamnatin tarayyar Najeriya za ta dubi wannan lamarin domin kawo sauƙi a zakatan ɗalibai. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi. Assalamu alaikum VOA. ƴan siyasar Najeriya, muna fatan za ku baiwa hukumar zaben Najeriya haɗin kai don ganin ta gudanar da zaɓuka cikin lumana ba tare da an samu hargitsi ba. Saƙo daga Safiyanu Gumal zangon Daura da Amo Gali zangon Daura.
To a gaida Maryam Dauda da wasiƙun masu sauraro. Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaice.
Babbar takarar shugaban ƙasa mace ta Najeriya ta janye daga takarar zaben shugabancin ƙasar don taimaka wajen hada hancin sauran jam'iyyun siyasa don yin adawa da manyan jam'iyyu biyu na ƙasar. Obi Ezekwesili ta sanar da cewa za ta janya matsayin 'yan takara ta jam'iyyar Allied Congress Party of Nigeria ko kuma ACPN a takaice a cikin wasu saƙonnin da ta saƙa a shafinta na Twitter a yau Alhamis. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai jinkirta bayar da jawabinsa game da halin da ƙasa ke ciki na wannan shekarar har sai bayan da shi majalisar dokokin sun warware rikicin da ya kai ga rufe ma'aikatan gwamnatin tarayya. A jiya Laraba ne Trump ya yi bayani a shafinsa na Twitter cewa bana nema wata hanya daban da gabatar da wannan jawabin illa majalisar dokoki. Jawabin sotu saboda babu wata hanya da za ta yi gasa da tarihi, al'ada da mahimmancin majalisar. A halin yanzu kuma a yau Alhamis ne bangarorin majalisar dokokin Amurka din za su gabatar da wasu kudurori biyu masu kishi da juna akan kawo ƙarshen rufe ma'aikatan gwamnati da ke shiga wata na biyu. Amma ana kyautata zaton ɗaya daga cikin kudurorin zai samu nasara har ya wuce ya kai teburin shugaba Donald Trump don ya sa mishi hannu. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres yana gargaɗin cewa halin da ake ciki a ƙasar Venezuela zai iya juyewa ya koma wani babban bala'i idan manyan 'yan siyasan ƙasar ba su cimma yarjejeniyar sulhu a tsakaninsu ba. Rikicin ƙasar ya ƙara muni ne a jiya.
To masu sauraro, a nan za mu dasa aya sai kuma anjima idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hadiza Kyari da ta taya ni gabatar da shirin, sai Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni, da injiniyanmu na yau Dan Crafton, Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya.